Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan boahausa.com. Ma saurare assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Alheri Grace Abdulte tare da Muhammad Hafiz Babale muka shigo da wannan shiri. Bayan labaran duniya za ku ji inda ra'ayoyin ƴan kungiyar miyatta Allah suka bambanta kan wanda za su mara baya a zaben shugaban kasar Najeriya da za a gudanar cikin watanni biyu masu zuwa. Sai kuma tallafi da kungiyar Izala take yi wa waɗanda suka rasa gababuwan jikunan su. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Sai sharhin jaridun Amurka na Daula Salim. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Yanzu haka ta tabbata cewa wasu bangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018, a daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da kacewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati. Har yanzu an ja daga tsakanin shugaba Donald Trump, wanda yake neman 'yan majalisun su amince da dala Amurka biliyan 5 da za a gina katanga a kan iyaka Amurka da ƙasar Mexico, amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaron kan iyaka suna adawa da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. A jiya Alhamis, majalisar wakilai da ta dattawa suka yi wani takaitaccen zama na 'yan mintoci ba tare da ambaton batun dakatar da aiki ko kuma a samu yiwuwar cimma wani kuduri ba, amma majalisun biyu za su yi wani takaitaccen zama ba tare da yin wani aiki ba a ranar 31 ga watan Disamba. A wani sakon Twitter da ya aika jiya, Trump ya ce jami'an tsaron kan iyaka suna son a gina katanga, wanda hakan zai dakatar da shigo da miyagun kwayoyi, safarar mutane, 'yan daba na kungiyar AMP da kuma masu aikata muggan laifuka shigowa cikin ƙasarmu. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ci gaba a yunkurinta na kakkaɓe reshen kungiyar 'yan ta'adda ta IS da ke ƙasar Afghanistan, inda ta tabbatar da mutuwar mai magana da yawun kungiyar a cikin wani hari da sojojin saman Amurka suka kai ta sama. A jiya Alhamis, wani jami'in sojan ya ce Sultan Aziz Azam ya mutu ne ranar Lahadi 23 ga watan Disamba a gundumar Nangarhar da ke ƙasar Afghanistan. Wani ɗan kungiyar ta IS na biyu shi ma ya mutu a harin. Ba a samu rasa rayukan fararen hula ba a sakamakon wannan harin, wanda jami'an gwamnatin Afghanistan suka fara fadawa jama'a. Mai magana da yawun ƙasar Afghanistan tun da farko ya fadawa muryar Amurka cewa Azam ya mutu ne tare da waɗansu mutane uku masu gadinsa, sannan ya ƙara da cewa Azam shi ne yake da alhakin ɗaukan masu kai manya-manyan hare-hare a kan fararen hula. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka na kanan birnin Washington DC. Masu jefa ƙuri'a a wasu birane uku a jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda ɓangaren 'yan adawa suke da ƙarfi sosai, sun shiga zaben shugaban ƙasar da ba za a yi ranar Lahadi ba. Mai magana da yawun hukumar zaben ƙasar ta Seni ya bayyana dalilin yanke shawarar takaita waɗanda za su jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar.
Considerant la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Idan aka duba yadda ake ci gaba da samun bullar cutar Ebola mai matukar hadari a cikin gundumar Benin, biranen Benin kuma Butumbo, a arewacin yankin Kibu da kuma barazanar ƴan ta'adda da ta mame yankin tare da samun aikata laifi da wasu kungiyoyin ta da kayar baya suke yi. Asali an shirya gudanar da zaben ne wanda zai kai ga mika mulkin karkashin tsarin demokradiyya karan farko a jamhuriyar demokradiyyar Congo tun shekarar 2016. Amma aka yi ta daga zaben tun lokacin. Abin da ya janyo tashe-tashen hankula a sanadin jami'an tsaro suka kashe mutane da dama.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla. Bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja Najeriya inda kungiyar Izala ta gudanar da wani aikin jin kai. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na dauke da karin bayani.
Zuwa yanzu tallafin nan na jin kai da kungiyar Izala Najeriya ke bayarwa na hannu da kafar roba ga waɗanda suka samu akasin rashin gabbai a sakamakon illar ƴan ta'adda ko hatsari sun kai mutum 3,600. Wannan aiki dai dake gudana da haɗin gwiwar wata cibiyar kwararo ta India Tolaram na tallafa masu bukata ba tare da bambancin addini, kabila ko aƙida ba. An ga masu bukata kon sun taru a cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Abuja ana daura musu wa'imma hannu ko kafar roba. Alhaji Abdullahi Abdul Malik Digi shine jagoran shirin.
Mun kusan shekara 2 ko 3 muna yi. A jimilance mun kawo mutum 3,600 har wannan kadari da muke. Kuma mu tsaya haka ba za mu ci gaba. Insha Allahu ko bayan bamu nan ƴaƴanmu da kannanmu za su ci gaba.
Ga ma bayanin wasu daga waɗanda suka samu tallafin.
Sunana Tijani Sani Bakuri na samu kafa ta hagu gata.
Ya kike ji a ranka yanzu?
Abun bai musaltuwa. Kani ga Allah wannan abin da dan adam zai yi na horin ciki to ina cikin shi saboda mutumin da ya baka kafa wanda zaka rika takawa to ai farin cikin bai musaltuwa masha Allah Allah ya saka musu da alheri.
Umar Rayyan daga Funtuwa wanda ya rasa kafa daga sanadiyar kade shi da mota ta yi yayin da yake tuka babur ya ce matar da zai aura bata guje shi ba.
Mun samu taimakon da wannan kungiya take yi.
Mai kafa ɗaya ka samu ko kuma ita mai kafa biyu?
A'a, mai kafa biyu ce. Allah ya azurta ni da ita.
Me take faɗa akan rashin kafar kariya?
A lokacin da abun ya same ni ta shiga damuwa ita ma.
To mana kun fara soyayya tun kafin ka rasa kafa?
Eh, insha Allah, tun kafin ya rasa kafa. Kuma ita ma ta dau dangana akan abin da ya same ni ta dauka cewa Allah haka ya su da ganina za ta iya kuma zama da ni har ya zuwa ƙarshen rayuwa insha Allah.
A lokacin ban kwana da waɗanda suka amfana shugaban jibiyar Sheikh Abdullahi Balalo ya ce yana da ƙwarin gwiwa hakan hanya ce ta tallafa masu karamin karfi da rage mabarata akan tituna.
Yanzu wani ya zo da wannan larura in akalla ya je asibiti bai kashe ba ya biya kuɗi sama da 200 ko 300 kuma bai da halin yi wannan kuma duk inda zai biya ma babu karfi da yaji zai koma ya zama mabarashi to sai ya zama dalilin wannan kungiya ta muku mun yi sanadiyar ya samu wannan ko baka ce mishi ya maka addu'a ba kai ka san wannan bawan Allah zai maka addu'a ba tare da ma ya ganka ba
Allah
wayanda ko ake yi domin su sun san ba siyasa ake ba sun san ba neman wani abu ake yi ba ana yi ne don Allah to muna son ku taya mu da addu'a kuma program din Allah da zai ci gaba shi yasa bayan wannan ma muka kara da wani program din medical outreach duk lokacin da zamu yi wa'azi na kasa zamu je gari wanda ke da larura na ido shi ma ai kokari a mishi operation a yaye mishi yanar ido wanda za a bashi gilashi a bashi gilashi wanda suke zuwa nan bawon nake kan ko ko
tsarin dai kan gudana rukuni biyu ne ya hada da gwada masu bukata a ji a kera musu hannu ko kafa sai kuma taron daura musu waɗannan gabobi na dan adam. Nasura da Malika yamma daga Amurka daga Abuja Najeriya.
Membobin kungiyar makiyaya miyatti Allah sun bayyana mabubbantar ra'ayoyi kan dan takarar shugaban kasa da za su marawa baya a zaben da za a gudanar a shekara ta 2019 a Najeriya. Duk da yake kungiyar ta sha jaddada cewa ba ta da ra'ayin siyasa, membobin kungiyar sun bayyana dalilansu na tsaye da wannan shawara a wannan rahoto da wakilinmu Hawwa Umar ta hada mana.
Wannan muhawarar ta barke ne a lokacin taron kungiyar na shekara-shekara a Abuja. Mai masaukin baki shugaban kungiyar na Abuja Yahaya Isa na daga cikin waɗanda ke cewa su shugaba Buhari za su marawa baya.
Yadda Allah da aka hadu a wurin nan ba a nuna ma kowa sanda ba da aka ce Buhari kuwa kashi 99 ire-iren wa'annan ne kawai .0 din suna da dama su faɗi ra'ayi su.
Rabuwar ra'ayi kenan aka samu.
Babu wani rabuwar ra'ayi ana 10 ana 0.5 za ki ce rabuwar ra'ayi.
Masu adawa da ko dawowar shugaba Muhammadu Buhari suna kuka da cewa akwai abu
abubuwa da yawa musamman ma kalubalen tsaro da Fulani makiyaya suke fuskanta.
Karki bance, bance mu mun indozin Buhari akan yayi ma kungiyar Fulani abun da ya kamata duk ya musu ba. Ban wuyi don cewa shi ba Fulani ba, amma mun tabbatar da cewa manufofin shi da abubuwan da yake wa kasar nan abu ne wanda zai kawo mana ci gaba tun daga kanmu har ƴaƴanmu.
A nasa bangaren Mafindi Umaru Danburan dake cewa shine shugaban kungiyar a Arewa maso gabas ya ce Atiku Abubakar na PDP za su marawa baya. Danburan wanda har ma yake neman zubda hawaye ya ce shugaba Buhari bai cika musu alƙawarin da suke tsammani ba.
Ni na wakilci Fulani mu a Taraba lokacin da Buhari ya je an kashe mana mutane 800 da wani abu a garin Mambila. Ni nayi kuka nace ko committee na bincike a kafa daga federal government. Waye ya kashe su? Me ya dalilin kashe su? Har yau Buhari ko committee bai mana ba. Bai san mama muna nan ba haba. Ko mu ba mu yi karatu ba, mu kuma ba dabbobi ba. Wallahi Fulani mu mun janye goyon bayan da muke wa Buhari. Za mu goyi Atiku Abubakar gobe shi kuma an bai mana ba mu sauya shi. Wallahi ba wanda ya kai ni son Buhari da. Ina rantsai muku da Allah. In za a je Qur'ani kowa ya rantsai, kowa yana jin abin da nake jin nan a zuciya. Sai dai don wani abu nasa yasa ya danne zuciyar shi kila yace yana son Buhari.
To shin kun taba kai kukan ku wajen shugaba Muhammadu Buhari da share muku hawaye
ba? Na tsaya da Buhari 101 zuwan shi Taraba. Ni ne representing kungiyar Fulani na kasan gaba daya. Mun nemi ayi committee ma a binciki me yasa aka kashe mutane nan har yau bai ba. In kina maganar Buhari kuka zan yi. Amma yake Allah ba kungiyar siyasa bane. Idan yau ubanmu da ya kace kana son Musa nace ina son Ezekiel baka da hujjan tambaya na. Mu halin Buhari ne fa bai mana ba gangan jikin shi na ba Fulani ba. Shi ba Fulani ne, shi makiyayi ne, ba za mu ki shi ba. Amma hali da ya nuna mana a kasan nan shi yasa mu muka fita sha'anin shi ba za mu goyi bayan shi ba. Za mu goyi ba mai girma wazirin Adamawa tun zamanin Tafawa Balewa. Ba mu sake ma ko alaman prime minister a notice ba.
Bayan shekara ta 2015 kungiyar Miyatti Allah ta ce san ba ta da wani bangare a siyasa, inda a lokacin wata kungiyar ta Miyatti Allah wato Kautal Hore dake jihar Nasarawa karkashin jagorancin Bello Badejo ta marawa shugaba Goodluck Jonathan ne baya. Nan take a wancan lokacin sakataren Miyatti Allah Baba Usman Galzerma yayi watsi da matsayar na nuna Miyatti Allah ba ta da wani bangare kuma kowa na da yancin zabar wanda yake so. Abu Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaishe ku kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake tai wai na zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki sai dan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya kuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata babba kwane sarki ne wagi yace duk sawawa da gajiyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce su wange ma wani shi kuma mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan kuma magini ne.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a
assalamu alaikum. alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin da kallabi a yayin da muke ban kwana da shekarar 2018 shirin namu na yau zai waiwaya baya dan duba irin rawar da mata suka taka a wannan filin mun samu bakuncin malama Hajara Usman daga masana'antar fina-finan Kannywood ga abin da tace
gaskiya idan za a faɗi gaskiya akwai dai sakacin iyayen wani lokaci saboda kana da yaro kuna tafakwa faduwa kuna tashi tare da shi a cikin gida mutum ka duba kan ta cewa akwai wani dabi'u da ifare ne wanda kai baka san da shi ba kamata ka bincika ka ga me yake cikin yaron nan ne kamata ka sake shi kawai sakaka ka kyale shi ba wai ka cewa ai zamani ne bara ma yanzu yara da suka riga suka fara wannan shaye-shayen nan
A bikin ranar mata ta duniya kuma ga abin da malama S da Nasara ta ce
in ka duba kasashen waje zaka ga cewa mata dai damoyin su suna raguwa domin ana jin su in sai magana amma an an dawo Africa an dawo Nigeria sai ka ga mata da yawa ba su da wakilci issue na wife battery shi ma yana karuwa
to dukan mata cin
zarafin mata yawa ya kamata ba samu matan da suna wakilcin mata daga karkara
suna na Jenny Sansan mun zo ne muna roko ko zamu samu taimako daga wurin gwamnati gaskiya mu da an ga mu haka mu gomraye ne muna kasuwanci baya fita sai siyasa yazo zamu yi ta siyasa mu yi ta siyasa amma dan takara ya samu yazo na kujera ya manta da mu gaskiya muna so a tsamaka mana
Madam Ibrahim Ummul Muminuna ita ce shugabar sashen da ke kula da tsarin jinsi a ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta nan jihar da magaran
saboda dadejan nan da ake wadi yau da gobe kullum ana zancen shi ka aga kama so ne muke mu dauki mace dadejan nan ji a baɗi bane amma bisa fannin aiki ne ake so shine dadejan da ake nema ba bisa wani fanni ba
a fannin masu sana'ar hannu mun samu bakuncin
Zulfa Musa to gaskiya da farko abin da ya ji hankali na duba na ga yawanci sana'ar abinci da abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya to gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai karki tunanin wai ko biki ilimi bake ki zauna a gida kawai ba sana'a a ki amfani da kwakwalwarki amfani da basirarki ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a'a ki fara da dan kadan
A fannin ilimi kuma Farfesa Rahila Gawan cewa ta yi
zan ga ma iyaye su kai yan mata makaranta yana da taimako zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa
bayan haka ta kuma ce
na zama goruwa about 6 years ago amma zan ce maki ina da gidan kaina to makaranta ya taimake ni domin inda ban yi makaranta ba da na sha kwakwakwa da yara da na zama abin damuwa ma jama'a ma gaba daya da yan wane na
haka kuma a fannin siyasa mun samu bakuncin Munira Suleiman Tanimu ta ce abin da ya ja ra'ayinta a siyasa shine
wato akwai abubuwa da dama da kai ma a mace kana so kai contributing ma kasa
ko a kuma da gudunmuwa
kayawa domin ci gaba wanka ba
kamar waɗanne irin abubuwa ne kike jin mata na magana akai wanda a ganin ki kalubale ne
wato idan kika taso kina mace kuma kika taso your ambition kina so ki zama wani abu ko kina so ki wani abu to kina tare da hasada iri a rayuwarki Mabi idan kika zo magana fannin siyasa kuma duk mace in ta shiga siyasa tana da suna a siyasan ce saboda me sun yarda cewa idan mata suna siyasa kan bada tsuri
duk a cikin shirin Maryam Haruna ta faɗi cewa kafar sadarwa hanya ce mafi sauki da mata masu ƙananan sana'o'i za su yi amfani da ita wajen tallata kayayyakin su
to dai da farko na magana ita internet kaman kinga duniya ce a tafin hannun mutum to tabbas mata masu yin kananan sana'o'i za su yi amfani da ita internet din su bunƙasa sana'o'in su misali in takalmi kike yi ko kuma kunshi ma kike yi ko kuma saka kike yi ko dai wani abu makamancin haka zaki iya daukan shi ki dauke shi a hoto yayi kyau akwai groups a WhatsApp akwai groups a Facebook duk wani abubuwa da muka sani manhajojin nan ko a Instagram inda ake saka hotunan zaki iya sawa
malama Rayya Abba Fage ita ma ta bada gudunmuwar ta a wannan shirin
ban cika sanganin yan mata da samari suna zaune ko sun ki karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a saboda idan kana takama kana da me baka to in ga ta ne wata ran zai kare ko me baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya bakan ya ja baya
Hajiya Halima Idris mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawarwari akan kire-kire ga abin da tace game da batun yanayin tsaro a jihar.
To amma matsala biyu ce. Matsala farko shine mu mutanen jama'a wannan da suke sasance sun misali in ƴan gari ne ba wanda bai asali ba dan wane ne dan wane ne dan wane ne sun san junan su amma ba su so ayi tsarin ne ba su san a kama an wuce level din da zaki ga yanzu an ce wai kai kana cire gwamnati shi maka ya kamata yanzu dan Najeriya ya san cewa shi ya kamata ya ba gwamnati ya zai ya ba gwamnati
ma sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake waiwayawa baya a madadin duk waɗannan kwaji muryoyin su da Ms Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya kafin mu ci gaba ga wannan matashiya
sauraron mu a bishirin ku yayin da ake tunkarar zaben 2019 a Najeriya sashen Hausa na muryar Amurka yayi wasu hirarraki na musamman da ƴan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki ta APC shugaba mai ci Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP
inda suka yi magana akan batutuwa da dama da suka shafi tsaro matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki da dai sauransu
ba san ga ka taba jin magana kabal ka taba jin magana ana magana kabal 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 akwai kabal kabal wata rukunin mutane ne su suke jin ragamar gwamnati ba kai ba ka taba jin magana nan ka me zaka ce kanka har da wargi nan kamata a magana su kwanan ba
wannan ruwanta wannan ya nuna da demokradiya ta kenan wato kowa ma yana iya faɗa abin da yake dama amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni ne su faɗi abu daya
Najeriya mu magana ne sun ce baka yi zuwa ne
to me zan je ma in yi Amerika ne to sun ce
in ka je Amerika za a kama ka kai laifi kai me ya kai
to ina laifi ka ba ina ne ba za a kama ni ba
a ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2019 za mu fara watsa waɗannan hirarraki a jerin shirye-shiryen mu
sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka domin saurari yadda waɗannan hirarraki suka gudana
kada ku bari a ba ku labari
ila gidan kasa yake kwana waiwayo da yan baya
to kada ku yadda a ba ku labari yanzu kuma ga Daula da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridin Amurka a wannan mako sharhin jaridin Amurka sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Blade inda aka rubuta labari mai taki wani alkali ya ki daura auren jinsi daya wani alkalin kotun West Virginia da ke Amurka wanda a baya yakan daurawa ƴan jinsi daya aure amma yanzu ya canza ra'ayinsa inda ya daina jagorantar auren jinsi daya wata kungiyar ƴan rajin kare haƙƙin masu auren jinsi daya sun shigar da ƙara kotu akan alkali Leon A. Nelson wanda ya daina daura auren jinsi hakan ya faru ne bayan kungiyar ta samu labarin alƙalin ya daura wasu mutane da ba jinsi su daya aure ba bari mu leƙa jaridar Washington Post inda har yanzu wasu ma'aikatan gwamnati a Amurka sun kasance a rufe ba tare da wata alama da ke nuna cewa za a sasanta ba a ranar talata da ta wuce ne shugaban Amurka Donald Trump ya nanata matsayarsa inda ya ce ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da kasancewa tsayacce har sai an ba shi kuɗaɗen da zai gina katangar tsakanin Amurka da Mexico a lokacin wata tattaunawa da sojojin Amurka da suke kasashen waje shugaba Trump ya ce ba zai iya faɗa muku yace za a bude ma'aikatan gwamnati ba zai iya cewa ba za a bude ba har sai an gina katanga duk da cewa babu wata hujja da ya gabata shugaba Trump ya kara da cewa ɗaruwar ma'aikatan gwamnati da aka dakatar da zuwa aiki sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati su ma suna son a gina katangar a cewar sa daga ƙarshe bari mu je jaridar New York Times inda aka rubuta labari da yake dauka hankalin jama'a a Amurka na bakin haure inda wani karamin yaro dan kasar Guatemala ya mutu a hannun jami'an ma'aikatan tsaron iyaka Felipe Gomez Alonso dan shekaru 8 da haihuwa ya rasu da karfe 12 na safiyar Kirsimeti rana ɗaya da aka burna wata ƴar shekara 7 a ƙauyen ta a Guatemala jami'an tsaron iyaka sun ce a lokacin da suke tsare da yaron tare da babansa sun lura cewa yana fama da lalurar rashin lafiya. Likitoci a wani asibiti na Alamogoro a jihar New Mexico sun yi mai ganin asali inda suka gano cewa yana da mura da zazzabi. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Daula. Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya al'ummar Najeriya musamman ƴan siyasa duniya fa abi ta sallo a hankali a demokradiyance in kai dan takara ne ka nemi alfarmar masu zabe domin a baka dama kayi wa kasar ka hidima ba don tara dukiya ba haka kuma in kana tallatar gwaninka ba duka ba zagi saura da me masu jefa ƙuri'a da na'urar zaɓe game da masu sa ido ciki da wajen Najeriya su ne alƙalai amma fa kada a manta Allah shi ke da mulki kuma shi ke ba da mulki. Al'ummar Najeriya mu ci gaba da addu'a Allah shi mana zaɓin mafi alheri kuma Allah ya sa a yi zaɓen baɗi lami lafiya. Kuma ya kamata al'ummar Najeriya mu fahimci cewa duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa wanda ya san ya kamata mai hankali ya zama dole ya yi wa shugabansa fatan alheri da samun nasara domin yi wa shugaba zagon ƙasa tamkar yi wa ƙasa ne da al'ummar ta zagon ƙasa. Baffa Adama ne fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya.
Ni Gambo Ayaga wadda nake gurin jihar Yobe State. Magana ta farko a dangane da rain da Senate mu dai a wajen mu ba su da amfani especially ma jihar Yobe. Jihar Yobe kuma Jansi abinda yake kawo kokana a gare ku ku da shugaban kasa da sauran mataimakin shugaban kasa ya kamata in ma za a zaɓe su to kowane ɗan majalisa a mar office sun sa a state in da yake ya fito ba dole ba ne sai sun zo Abuja. Duk abin da suka mana za mu iya zuwa jihar Yobe can ba a kai suna ganin mu damu ga su wala Allah ko sai mana aiki amma fa ce suna can waje mu muna nan sai lokacin da suka ga dama za su zo yawwa kaga ba su da wani rana mu a gare mu.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yanzu haka ta tabbata cewa wasu bangarorin gwamnatin Amurka za su ci gaba da zama a rufe har sabuwar shekarar da za mu shiga, kasancewar 'yan majalisar wakilai ba su da wani shirin yin aiki a sauran kwanakin da suka rage na wannan shekarar ta 2018. A daidai lokacin da ake dab da cika mako guda da kacewar kuɗin gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati, har yanzu an ja daga tsakanin shugaba Donald Trump wanda yake neman 'yan majalisar su amince da dalar Amurka biliyan 5 da za a gina katanga akan iyaka Amurka da ƙasar Mexico, amma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat waɗanda suke goyon bayan ƙara kuɗi akan harkar tsaron kan iyakar suna adawa da gina katanga tsakanin Amurka da Mexico.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na safiyar yau baki ɗaya, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara da kuma bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mohammed Hafiz Babali da ya karanto labarai da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ko ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.